أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yabo da godiya da iman wa abadan tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan barici na Lahadi 11 ga watan Ramadan, 11 ga watan Ramadan a shekara ta 1436 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda kuma shine 28 ga watan 6 a shekara ta 2015 a lissafin miladiya. A ci gaba da darussanmu na tafsirin Alkur'ani mai girma. Jiya mun tsaya daidai farkon abinda muka fara karantawa na maganar Malam As-Sa'idi a fassarar qaulullahi tabaraka wa ta'ala, shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwa al azizul hakim. Ba mu fita daga nan ba ko? Ba laifi mu koma bayan sai mu dauko gaba daya إن شاء الله يدذاء فهمته. عندك شو هذا؟ تقرير من الله تعالى للتوحيد. وأن هنيا شيء تربوتا دتبتا دا بيان أبين دأكي سوء فهمته للتوحيد نتوحيد بأعظم الطرق الموجبة له دا ما في جلما هنيا دسكي وجب تتوحيد إن دكر بس دا دس دا إيماني دشي وهي wannan hanyar ko mafi girma ita ce shahadatu ta'ala, Allah da kansa a ce yayi shaida akan abu, ai hanya ce mafi girma wajen nuna shi. To shine ma'anar wahiya shahadatu ta'ala wa shahadatu khawasil khalqi, da kuma shaidar bayinsa ke bantattu, wa humul mala'ikatu wa ahlul ilmi, sune mala'iku da kuma malamai. Amma shahadatu ta'ala fima aqamahu min alhujaj, amma shaidar da Allah ya yi wa kansa akan cewa ba wanda ya cancanta a bauta masa sai shi kadai, fima aqamahu, ko ka iya cewa fima aqamahu, cikin abinda Allah ya tsaida shi min alhujaji, na hujjoji, wal barahini, da kuma dai hujjoji alqati'a, yankakku ala tauhidihi, akan cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa, wa annahu la ilaha illa huwa, kuma cewa babu wanda dai ya cancanta ya zama abin bauta na gaskiya sai Allah sai shi kadai. Fanawul adilla, ko fanawul adillati fil afaqi, ko kamar da muka yi karanta yafi dace a ce fanawul adillata, Allah ya bambanta dalilan, ya sanya dalilan suka zama nau'i nau'i, fil afaqi wal anfusi, cikin sasanni in ka dubi halittar Allah subhanahu wa ta'ala zaka shaida abinda Allah ya fadi din nan su kansu dalilai ne akan wahdaniyar sa shi kadai lura da yadda halittar take gudana bisa tsarin da babu bambanci babu sabani wal anfusi hakanan dalilai a cikin rayuwar mu mu da ya halice mu ala hada al-asl al-azim akan wannan asali babba shine cewa shi ya cancanta abauta masa shi kadai yace walau lam yakun fi dhalika da a ce babu ma wani abu a hakan ba wani dalili a cikin waɗannan abubuwa fil afaqi wal anfusi din illa annahu sai cewa kawai ma qama ahadun bi tauhidihi illa wa nasarahu babu wani mutum da zai tsaya da tauhidin Allah ya bautawa Allah shi kadai illa wa nasarahu sai ka samu cewa Allah ya taimake shi alal mushriki akan wanda mai yake mai shirka ma'ana Allah zai fifita ya kuma bada nasara ga masu tauhidi akan marasa tauhidi shi mara tauhidin nan shine al mushrik al jahid al munkiri wanda ke musu ya kyamaci abu ya ki karbarsa litauhidi wato wanda ya ki karbar tauhidi ya kafirce wa tauhidi yace da babu komai na dalili da zai nuna mana Allah shi kadai cancanta abauta masa sai wannan menene wannan din ma'ana cewa yana taimakon masu tauhidi ya rinjayar da su akan waɗanda suke mushrikai to ko wannan ya isa dalili ko da babu wani dalilin banda shi ballantana bayan ya sa mana waɗannan dalilan shi kuma ya zo shaida da kansa cewa shi fa shine ya cancanta abauta masa shi kadai wa kadhalika in'amuhu ma'ana kamar ka ce ne wa kadhalika walau lam yakun illa shine ma'anar wannan wa kadhalika din ko da babu wani dalilin illa in'amuhu al-azim sai ni'imarsa da yake mana mai yawa mai girma din nan alladhi ma bil ibadi min ni'matin illa minhu wanda babu wata ni'ima da bayi suka same ta sai face daga gare shi take to da ba wani dalilin shi ma sai wannan to shi kansa wannan ya isa ya zama hujja gare mu mu bautawa Allah shi kadai kada mu hada shi da kowa kun gane abin da ke faɗa ne in mun lura da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gina duniya ya halice ta sammai da ƙasa in ka kalli sasannin sama ka dawo ƙasa kuma ka kalli kanka ka kalli dan uwanka ka kalli sauran abubuwan da Allah ya halice su zaka ga yadda tafiyar rayuwar take gudana da tsari irin yadda Allah ya tsara da wani abun halittar da ya cancanta abauta masa da shi ma yayi nasa irin halitta kamar yadda muka yi wannan bayanin jiya to wannan shi kadai dalili ne akan cewa kai hakika Allah shi kadai ne ya cancanta abauta masa babu wani wanda ya cancanta abauta masa banda Allah subhanahu wataala to ina ga bayan ya bamu wannan dalilai din na hankali ga su muna gani sannan kuma ya zo da kansa ya shaida a cikin alqur'ani ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa ayya kamata mu yadda da wannan kun gane zancen nasa yawa ma'ana bayan abin da muke gani da idon mu na cewa ba wanda ya cancanta abauta masa sai shi to shi kansa ya buga ya mana kuru-kuru cewa babu wanda ya cancanta abauta masa sai shi shine ce wa kadhalika in'amuhu alladhi ma bil ibadi min ni'matin illa minhu wa la yadfa'u an niqama illa hu babu mai kawar da ya tunkuɗe bala'o'i da musiba da azaba illa hu sai shi da babu wani dalili ma sai wannan to da ya isa sai ce wal khalqu kulluhum ajizun hakanan kuma halitta baki ɗayan su dukkanin su gajiyayyu ne anil manafi'i wal madar sun gaji ma'ana sun gaza a ce su ne suke samar da wani amfani ga kowa da kowa sun gaza kuma a ce su suke wato iya tunkuɗe cuta daga kan kowa ma'ana yanzu abubuwan da suke samun mu na amfani wa yake bamu Allah abin da ke samun mu na cuta da ɗauke mana cutar wa yake yi Allah akwai wani abu wanda ba Allah ba da zai iya wannan abu to wannan shi kansa ya isa dalili akan abautawa Allah shi kadai domin wanda ya maka irin wannan ni'ima to in ka tashi godiya bai kamata ka je gun wanda bai maka wannan ba wurin sa ya kamata ka je shi da shi kadai ne ka tabbatar da cewa shi ya maka wannan abu anil manafi'i wal madari li anfusihim wa li ghayrihim ga kansu ko ga kawunan ko ga wasu wanda ba su ba ma'ana babu wani halitta ko aljini ko mala'ika ko mutumin ko mutumin kirki ko ba na kirki ba wanda yake shamar da amfani ba da izinin Allah ba ya tunkuɗe cuta daga kan mutane ko daga kansa ba da izinin Allah ba dole sai da izinin Allah duk abin da ku gani to Allah ne ke yin sa to sai ce fa fi hadha a cikin wannan abun indai har hankalinku ya hararo ya hango ma'anonin da cikin wannan abin da muka karanta yanzu sai ce fa fi hadha to a cikin wannan akwai burhanun qati'u hujja yankakkiya ala wujubi tauhidi akan cewa kai tauhidi fa a tsaya abautawa Allah shi kadai to wannan wajibi ne bai kamata a ce mutum hankalinsa bai kai ga wannan abun ba lalle mu yarda da cewa abautawa Allah shi kadai wannan wajibi ne kuma ala wa ala butlani wa butlani shirki da kuma wato bacin shirka shirka ba taccen abu ne ba tacciyar abu ce ba tacciyar harka ce kuma aqida ce marar kyau wanda ba za ta kai mutum daga ci ba sai ce wa amma wannan shine shaidar Allah wannan abin da muka ji yanzu shine ma'anar shahidallahu annahu la ilaha illahu wace da wanda ya fada da kansa a cikin alqur'ani da wanda ya sako mana a bayan kasa mu lura da ita mu yadda ai mun gamsu da wannan ko to wannan shi ake nufi da shahidallahu sai ce wa amma shahadatul mala'ikati amma shaidar mala'iku cewa sun shaida da cewa babu wanda ya cancanta abauta masa sai Allah bizalika da wannan magana cewa ba wanda ya cancanta abauta masa sai Allah fanastafiduha to ita muna fa'idan tuwa da ita ne muna samun ta ne muna fahimtar ta bi ikhbarillahi da labarin da Allah yayi lana ya bamu bizalika da wannan abun cewa sun yi din wa ikhbari rusulihi da kuma labarin manzanninsa tunda mala'iku ai ba zama muke da su ba ba ganin su muke ba Allah ne ba mu labarin sun shaida babu wanda ya cancanta abauta masa sai Allah manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da alqur'ani ya gaya mana cewa a ciki gashi Allah ya ba mu labarin cewa mala'iku sun shaida ko a hadisai manzon Allah sai ya ba mu labarin cewa mala'iku ma sun shaida zuwan mala'ika jibril gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tambaye shi a cikin hadisin nan mashhuri da aka fi sani da hadisin jibril tambayoyin da ya masa da ya tambaye shi kan al-islam da ya bashi amsa da kun sani kar mu bata lokaci a kansa bayan ya bashi amsa me yace kala sadaqta me yasa yace sadaqta saboda shi ma riga san wannan abun tunti da haka wannan ahadisi dalili ne akan cewa mala'iku su ma sun shaida wannan abu yana nan kuma wannan irin sa a wurare da dama to haka nan kuma gashi Allah madauke ya ba mu labari da haka ikhbarullahi wa ikhbaru rusulihi da suka ba mu labari labarin da Allah ya bayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzannin Allah suka bayar cewa mala'iku sun yadda da Allah shi kadai ya cancanta abauta masa to ne shi ake nufi da wancan in ba haka ba ba mu hadu da su sun gaya mana ba shikenan ya kare nasu wannan yace wa amma shahadatu ahli ilmi amma shaidar malamai malamai masu ilimi wace shaida suka bayar ga cewa Allah shi kadai ne ya cancanta abauta masa fali annahu shaida su an fade ta ne saboda cewa su sune almarji'u humul marji'u fi jami'il umuri diniyati sune marji'i makoma wadanda ake komawa wurin su a cikin dukkan lamarin addini khususan musamman ma fi a'zamil umuri amma fi girman al'amura wa ajalliha wa ashrafiha da abu da yake ya shine dai mafi girma kuma mafi daraja me kenan wa huwa tauhid shine tauhidi ya'in uwa musulmi tauhidi shine sama da kowanne haƙi tauhidi shine sama da kowanne ilimi duk wani ilimi da ake zuwa a nemi ilimin sa to bai kai ilimin tauhidi ba kun yadda ko ba ku yadda ba domin duk yadda mutum yake zaka ga wani yana cewa eh tauhidi yana da muhimmanci to amma akwai wasu abubuwan ma da suka fi shi muhimmanci wannan kuskure babu wani abu da ya fi tauhidi muhimmanci domin shi kadai shine sharadin da duk kyautatawarka a wani bangare in baka kyautata a tauhidi ba to lamarin ka ya bace ko me kake yi idan baka kyautata a tauhidi kai abin da Allah subhanahu wataala ya ambata dangane da abauta masa shi kadai ba to sauran abubuwan Allah ba zai karba ba idan mutum ya zama mai gaskiya a magana mai gaskiya a mu'amala mai kyautata ma iyayensa mai zama da iyalinsa lafiya baya zaluntar kowa duk mu'amalarsa kowa na jin dadi da ita wannan mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba mutumin kirki to amma idan ya zama ba shi da tauhidi tauhidi wannan abin da yake da kirkin da yake da kyautata ma iyayen da zumuncin da yake wa mutane da sadaka da yake bayarwa da gaskiyar maganganu da mu'amala za su amfane shi don tashi alƙiyama in dai har bai yadda da Allah ne kadai cancanta abauta masa ba yana bautawa wani tare da Allah to lamarin sa gaba daya ya lalace don haka ashe kenan akwai abin da kai tauhidi muhimmanci babu don haka abin da wani zai zo ko wasu masu wasu matafiyoyi daban-daban da zaka ga suna magana yanzu a mai da hankali akan wani abu da ban ba tauhidi ba kamar da muka yi magana can kwanaki darussa uku ko hudu da suka gabata in har al'umma wannan al'umma tamu ta musulmi a zamanin yanzu muna son mu samu wato daukaka a wannan rayuwar ta duniya Allah ya fifita mu ya daukaka mu akan waɗanda ba musulmi ba menene sharadin sai mun koma zuwa ga tauhidi sai mun koma zuwa ga sunna addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yayi shi shine sharadi mu yi hakuri da duk hanyoyi na tunani da muka girgiro kanmu mu rubu da su mu koma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu mutane da yawa sun bar wannan abu wani ya dauka a yanzu gyaran mutane ba zai yiwu ba sai ta hanyar siyasa ma'ana a samu mulki tukuna a mai da hankali akan harkar mulki sannan sai a zo a gyara mutane wani tunaninsa kenan wannan ba haka bane babu abin da zai gyara wa mutane hatta masu mulkin babu abin da zai gyara musu mutanen su ji dadin mulkarsu idan ba masu addini bane haka ne ko ba haka bane amma in ka ce sai ka samu mulki sannan zaka iya kawo gyara to wannan baka bi tsarin da annabawa suka bi ba babu wani annabi da Allah ya aiko shi da yazo ya fara da siyasa da yazo ya fara da cewa a fara kafa gwamnati na sha fadin wannan magana wasu sahabbai suna jin ta wani iri babu wani manzo da Allah ya aiko shi dan ya kafa gwamnati kaje ka bincika duk Qur'ani amma duk manzannin Allah sun zo su gaya wa mutane abautawa Allah shi kadai kuma duk rikicin da ya faru tsakanin al'umma da annabawa akan me ai ba neman mulki bane Annabi sallallahu alaihi wasallam bayana da wani ba a maka mutu aka zo aka ce in mulki kike so ka zo ka karba in mata kake so zamu dauko maka ƴaƴan mu masu kyau da suka fi kowace kowane ƴaƴa kyau zamu baka su in kudi kake so zamu baka dan dai ka rufe bakinka daga wannan abin da ake bautawa din ka rubu da su a cigaba da bauta musu ashe kenan su ma a gun su bautar waɗannan abubuwan su fi komai muhimmanci don haka annabawa baki ɗayan su manhajin su na da'awa shine tauhidi a fara da tauhidi ba magana sai an yi mulki an yi siyasa ja hankalin mutane da rikici sannan kuma a go a ce za a yi abin da makamai da wasu suke cewa a manhajin tafiyar su menene suna cewa dan ana magana akan kalimatut tauhid mun san kalimatut tauhid ai ko ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam a wurin wasu masu wasu da'awoyi da suke jan hankalin mutane kuma suke da tasiri akan su musamman a wasu kasashen da manan din da ko ina sai kaga suna cewa haddas shi'ari suke da shi cewa tauhidul kalimati qabla kalimatut tauhid kun fahimci wannan zancen wai a hada kan mutane tuku sannan sai a zo a yi zancen tauhidi sai an hada kan mutane kowa da kowa a zo a ce gaba ɗaya mu al'ummar musulmin Najeriya misali mu zauna kada kowa ya ce wani ba daidai yake ba shine ma'anar haɗin kan haɗin kai bil abdan haɗin kai na jiki sannan wai sai an samu wannan sai kuma a ce to sai a yi rinjaye wanda ba musulmi ba sannan kuma sai a zo a fara bautawa Allah da tauhidi wannan kuskuren fahimta ce ba haka abin yake ba annabawa ba da haka suka fara ba babban hanyar haɗin kai ita ce a fara haɗin kai da aqidar da manhaji mai kyau ka yadda da cewa wannan hanyar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata hanya da za a je ga Allah a tsire banda ita to mu fara da ita ko ni ɗaya ne ko mu biyu ne ko mu uku ne ko mu hudu ne ko iya masallacin nan ne ko gari ɗaya ne ko kuma ƙasa ɗaya ce kawai a duniya wannan abin shi za mu fara da shi amma in ka ce za ka ɗauko abin da ya fi ƙarfinka sai ka haɗa kan mutane yanzu wane ne a duniya zai iya haɗa kan mutane akan wani abu ba zai yiwu ba haɗin kan mutane a jiki a zo a zauna a tattauna a yi mitin wannan ya ce a yi ta mujamala ana gaishe-gaishen da a zuciya kuma ba haka ba ne ba laifi zaman lafiya cikin gari guda a ce ko security committee a gayyace wannan da wannan da malam wani da malam wani masu tafiya kaza da masu tafiya kaza su zauna ko da musulmi da kirista a zauna a tattauna yadda za a zauna lafiya wannan ba laifi ba ne mun fahimci wannan wannan ba shi muke magana a kai ba amma a zo a ce hanyar da'awa ita ce mu daina cewa wannan aqida kaza ba kyau wai mu daina faɗa saboda wannan shine raba kan jama'a to wannan ku shine rusa da'awar addinin musulunci in dai har mutum ya ce mai aqida kaza marar kyau, ni yanzu bazan ce akwai aqida kaza bata da kyau ba, saboda ina son mu zauna lafiya mai shiru wai mu hada kai, to wannan hadin kan ba shine abinda annabawa suka zo da shi ba. Kun fahimci zancen? Ai kaunar ce da san hadin kan zai sa in ce kai wane, ba abinda nake so maka a duniya irin alherin da nake so maka kaina, shine so nake ran tashin aljama in na mutu in tafi ina aljanna, to kai ma so nake kaje aljanna, tunda ku aljanna nake so kaje, to wajibi na ne, haƙƙi ne da Allah ya dora mu in gaya maka cewa tafiyan nan taka ba daidai bace, kuma cewa kai in zage ka ba ko in ci ma mutunci, amma in gaya maka cikin natsuwa, natsuwa da kwanciyar hankali da bayani kuma mai dalili yadda hankalinka zai karba, kuma hankalin kowa ma zai karba, cewa ya ku jama'a da kuke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda muke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya tare, wace hanya ce zamu bauta wa Allah mu samu aljanna, ita ce mu bi irin hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi. Kullum akwai wata kaida da nake gaya mana, cewa muna da tabbaci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan aljanna ne ko ba haka bane? Dan aljanna. Muna da tabbaci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya bamu labari a cikin Alkur'ani, yan aljanna ne ko ba yan aljanna ba? Dan aljanna. Me suka yi suka shiga aljanna? Abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, wannan musuluncin da ke cikin Alkur'ani, wannan musuluncin na bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yadda sahabban nan suka fahimce shi, duk wanda ya tsaya a kansa, to wannan ya ishe shi shiga aljanna. To dan me sai mun dauko wasu hanyoyin daban sabi, wanda zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin sahabban duk ba a san su ba, mu ce kuma su zamu samu lada ta hanyar su, da su zamu shiga aljanna, wani ma har ya ce hanyar sa ko malamin da yake bi ya mafi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko fahimtar sa ta fita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kun ga wannan ba adalci bace. Kuma sannan a ce saboda muna son hadin kai ba za a faɗi wannan abun ba daidai bane, wannan kun ga ba a kyautawa addinin ba shi kansa, amma ba faɗa ba zagi ba cin mutunci mu zauna lafiya, amma fa abu kaza ba daidai bane, wannan sai an faɗe shi, mun fahimci wannan abu. To wannan shine yana nuna mana babu hanya, babu abin da yafi muhimmanci irin tauhidi, kuma tauhidi da samun sa ake samun sauran abubuwa. Yanzu idan aka ce duk nan wurin aqidin mu kowa ɗaya ce, duk mun yarda da maganar tauhidi, za a samu wani rikici? Kuma in kaga wani rikici, to wani abu ne daban ba akan tauhidin ba. Amma duk tafarruqin da Allah madaukaki ya ana mu, ku gane wannan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, wannan maganar duk inda Allah ya hana ya hani akan tafarruqi, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatatafarraqa bikum an sabili, ko fatatafarraqa bikum an sabili, karku bi hanyoyi daban-daban don su rarrabe ku daga hanyata. Duk inda Allah ya hana tafarruqi, wani irin tafarruqi yake nufi? Ba tafarruqi yake nufi akan abin nan mazhabar malikiyya shafi'iyya da mazhabar harkar tunanin kaza, wannan ya saba ba, a'a tafarruqi a addini, wannan ya bi wata hanyar da ba ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba, wancan ma ya bi wata hanyar da ba ita ce ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama, wannan shi Allah ya haramta. Amma abinda zai hada mana kai shine kowa ya aje fahimtar sa, mu dawo fahimtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan Allah an tambaye ku, kai da fahimtar ka da ta manzon Allah wacce ce gaskiya? To ta manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallama an santa ko ba a santa ba? Akwai ta a rubuce a wani wuri, ga ta a Qur'ani, ga ta a cikin hadisansa. In muka je muka dauke ta muka tafi akan ta, mun yi riko da daidai ko mun yi riko da bata? Mun yi riko da daidai. To wanda zai zo da abin da ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ya raba kan al'umma ko ba shi ya raba kan al'umma? Shi ya raba. Don haka duk mai son hadin kai don Allah jama'a, ba hadin kai na jiki ake so ba, a'a hadin kai na fikira, na tunani, mu zo mu zama tunanin mu daya, mu fifita Allah sama da kowa, mu fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda duk dan adam, duk dan adam bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, duk kuma abun bauta da ake bautawa, to Allah subhanahu wa ta'ala shine sama da shi, Allah shi kadai ma shine ma abun bauta na gaskiya, sai mun yarda da wannan, kuma mun yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin ta hanyar sa kawai ake karbar shari'a a shiga aljanna. To in muka samu wannan, wallahi mun gama da sabanin mu. Amma wannan ya makalkale waccan hanya, yace ba zai rubu da ita ba, kuma ta saba wa ta annabi, akwai ma zagin annabi a ciki, akwai cin mutunci gare shi, wannan kuma ya kama wani daban, shi ma ya ce ita ce kawai hanya da za a shiga aljanna, a cikinta kuma yana zagar, yana la'antar, yana kafurtar wanda annabi ya yarda da su, kuma duk a ce duk hanyar ɗaya ce, kun ga hanya ba ɗaya ba ce, hanyar Allah da ta manzo Allah sama ita ce guda daya to ita ake so kowa ya watsi da tasa sai ya zo ta manzon Allah to an samu hadin kai an fahimci wannan in ba haka ba kuwa da zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan hukuncin su daban sawa'un addinin mu daya ko ba addinin mu daya ba wajibi mu zauna lafiya ko kana zaune da wanda ba musulmi ba a gari daya to haƙƙin musulunci ne a kanka ka zauna da shi lafiya kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su lafiya daka menene mu ba za mu iya zama da kowa lafiya ba za a iya zaman lafiya da kowa amma maganar addini to dole na Allah da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zo bane da shi shine mafi muhimmanci wannan kuma shine wanda aka gina shi akan tauhidi Allah sa ana fahimta sai ce fa kulluhum su wadannan malamai min awwalihim ila akhirihim ahlul ilmi da ma muke magana akai ko tun daga na farkon su har na karshen su kadi tafaku ala zalika sun hadu akan haka cewa tauhidi shine mafi muhimmanci haka manzanni duk sun hadu akan haka wa da'u ilayhi kuma da'awarsu ta yau da kullu kiran da suka yi wa mutane to zuwa ga wannan abu ne wa bayyanu lin nasi at-turuqa al-musal al-musilata ilayhi kuma sun bayyana wa mutane hanyoyin da suke kaiwa zuwa ga wannan malamai sun bayyana ko ba su bayyana ba duk hanyar da za a kai ga tauhidi abota Allah malamai aikin su ne su ta bayyana wa ace abu kaza shine daidai abu kaza ba daidai bane wannan shine hanyar malamai fa wajaba alal khalqi wajibi ne kenan akan sauran halitta iltizamu hadha al-amra iltizamu hadha al-amri al-mashhud alayhi wal-amalu bihi si lazimci wannan al'amari da akai shaida akan sa menene abin da akai shaida akan sa annahu la ilaha illallah cewa babu abin da cancanta abauta masa an yi shaida akan wannan an hadu Allah ya shaida mala'iku sun shaida malamai daga na farkon su har na karshe a cikin su akwai manzanni da annaba dukkanin su sun shaida wannan abu to wannan abin da aka shaida dole ne sauran halitta su ma su yi iltizamin sa me ma'anar iltizami su yadda da shi su karbe shi wal amalu bihi kuma su yi aiki da shi in an yi haka to za a tsira sannan sai wa fi hadha a wannan bayani akwai dalilun ala anna ashrafa al-umuri akwai bayani akan cewa mafi darajar al'amura abinda yafi komai daraja a duniya shine ilmun tauhidi ilmun tauhidi kai ilmun tauhidi sama yake da kowanne ilimi sauran abubuwa duk da zaka yi wasila ce da zata taimaka maka ka san wannan ilmun tafsiri zai taimaka maka ka san ma'anar maganar Allah subhanahu wata'ala dan kai aikin da Allah yace ayi to aikin da Allah yace ayi a Qur'ani wanne ne mafi girma tauhidi ko ilmun fiqhu me yasa muke yin sa dan mu san yadda zamu bauta wa Allah a cikin bautar Allah wace ce mafi muhimmanci tauhidi ko ilmun nahwu me yasa muke yin sa dan mu san yadda zamu fahimci maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganar Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene a ciki umarni ne da hani a cikin umarnin nan da hanin nan wanne ne mafi girma tauhidi hani kuma mafi girma shirka kun bai tunan nan can dan haka in ka bi silsilar haka duk wani ilimi bai kai ilimin tauhidi muhimmanci ba to sannan sai ki shi wali annallaha domin kuwa Allah shahida bihi yayi shaida da wannan bai ce mana yayi shaida da wani ilimi ba banda ilimin tauhidi shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist sai yake cewa wa ana inani li anna allaha shahida bihi bi nafsi Allah ya shaida da shi da kansa wa ashhada alayhi khawass khalqihi kuma Allah sai da ya shaidar da kebantattun bayin sa akan wannan abu mun dai fahimci wannan ko wa shahadatu la takunu to shine malami yake cewa ita shaida in an tambaye ka meye shaida ne tukuna mun taba wannan zance ina ne a baya shaida ta kunshi abubuwa nan ya gaya mana abubuwa biyu ne da ilimi da kuma yaqini kafin nan mun taba wannan zance cewa duk abinda aka ce ka shaida shi to lalle ne ya zama kana da ilimi a zuciyarka dangane da shi ko wa ma shahidna illa bima alimna mutum baya shaida sai da abin da ya sani mun san wannan to bayan ilimin ka ga wannan abu ya zama kuma kana da yaqini baka kokonto yanzu idan aka kira ka shaida a kotu wani bawan Allah sun yi likici akan kuɗi da wani ya karba yace bai karba ba kai kana zaune abin duk da akai kana ne sai wanda aka zalunta sai kai kara aka ce waye shaidanka sai yace malam wani sai aka kira ka idan ka zo shaidan nan zaka bada shaida ne akan abinda ka sani kake da yaqini ko ko abinda kake da kokonto abinda ka sani kake da yaqini don haka dole ne shaida tana da ta kunshi ilimi da yaqini abu na uku da malam bai kawo ba anan ya taba kawo a baya mun yi maganar bare ko bare wace wasu shekaru dai shine i'lani dole sai an yi i'lani ma'ana alimta tayaqqanta wa labudda min i'lami ghayrika bidhalika sai ka sanar da wani kuma shine shaida shi yasa shahadatu alla ilaha illallah mutum ya zama musulmi ai sai ya fada da baki mun fahimci wannan yau dole ko ka yadda a zuci to daga cikin sharadi musulmi su san cewa ka fadi ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ai kun san wannan don haka kenan bayan ka sani kana da yaqini to kuma sai kai i'lani mun fahimci wannan to shine ne yake gaya mana yace wa shahadatu la takunu illa an ilmin wa yaqini shaida bata kasancewa sai bayan akwai ilimi akwai yaqini domin da ma ai ita yin shaidar aikin shaidar shine abin na uku shine i'lani don haka duk su ma nan din an sami uku da ilimi da yaqini sannan sai ka sanar in baka da ilimi baka da yaqini dan me zaka je misali kotu kace an ce kai ne kake nan aka karbi kudin nan idan ka je in baka da yaqini lokacin misali da aka miko mai mikowa ya miko mai karba ya karba lokacin ya zama ka kauda kanka baka ga me akai ba ka cancanci kai shaida kaga baka da yaqini mun fahimci nan da haka sai ba zaka kai kanka ma kotu ba sai a ce kai wannan ba shaida bane tafi ba ma neman ka in ba haka ba zaka yi shaida ƙarya shaida ƙarya ko laifi ce mun gane wannan don haka duk abin da zaka bada shaida akan sa to ya zama ka sani to ya jama'a cewa babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah mun san haka ko ba mu sani ba muna da yaqinin haka a zuciyar mu mun shaida mun fada da baki to wannan ita ce shaida duk mutumin da a zuciyarsa ba shi da yaqinin cewa Allah kadai ya cancanta a bauta masa duk mutumin da a zuciyarsa yana ganin wani mutum ko wani waliyi ko wani shehi ko wani annabi ko mala'ika ko aljini shi ma ya cancanta a bauta masa yana da yaqini ko yana da ilimi to ba shi da yaqini to baya cikin ahlus shaidan wannan shaida din baya cikin waɗanda suka cancanci wannan abu kuma bai shaida da la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ba to sai da yake cewa ina ne wa shahadatu la takunu illa an ilmin wa yaqini yace bi manzilatil mushahadati lil basar yace matsayin ta daya da abinda ka gani da ido yanzu abinda ka gani da ido ai ka san shi kuma kana da yaqini akan sa ba dama yanzu wani yazo ya ce maka ba Abdulrahman ne mai karatun nan ba kowa ya gani da idonsa ko ba haka bane misali kowa ya tabbatar shine idan mutum yazo ya faɗi wani abu sabanin haka ku da kuke nan da ku shaida cewa ƙarya ne don haka ashe akwai ilimi duk abin da aka ce ka gan shi da idonka to ai ka san shi kuma kana da yaqini a kansa shine abin da ke nufi ne mu abin nan kiyasi ne yayi akan wannan abu sai ce fa fihi dalilun wannan dalili ne ala anna man lam yasil fi ilmi tauhidi to kuji wannan magana yace wannan maganar dalili ce akan cewa man lam yasil fi ilmi tauhidi duk mutumin da a ilimin tauhidi bai kai ga ila hadhihi alhalati zuwa ga wannan hali ba falaysa min ulil ilmi to ba cikin malamai kun gane wannan zan ba cikin malamai da suka cancanci a ce sun shaida da la ilaha illallah duk wanda a zuciyarsa babu ilimi na la ilaha illallah bai san ma ma'anar la ilaha illallah ba ta Allah da iko yake yanzu ko mutane da yawa kana tambayar su ma'anar la ilaha illallah sai ma ba sarki sai Allah ko la khaliqa illallah wa la raziqa illallah wannan ba shine fasarar la ilaha illallah ba la khaliqa illallah wa la raziqa illallah wannan min muqtabayatir rububiyya ina cikin abin da duk kowanne mahaluki ya san cewa ba wanda ya halicce shi sai Allah amma la ilaha illallah ay la ma'buda bi haqqin illallah shine abin ma'anar la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya duk wanda ake bautawa wanda ba Allah ba to ba da gaskiya bane ake bauta masa da ƙarya ne da barna ne kuma da zalunci amma wanda shi kadai ya cancanci a bauta masa shine Allah to wannan shine ma'anar la ilaha illallah ba la raziqa illallah wala khaliqa wala 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 ba illa la ma'budu illallah wannan shine ma'anar ta kun ga ko me kawaidi sai da ya kawo waɗannan sannan ya ce la ma'budu ko wani zai dauka kamar la razika wala khaliq la khaliq wala razika din kamar su ne fasalar la ilaha illallah a'a abin da ya kamata ya fara kawo la ma'budu bi haqqin illallah in ana zancen rububiyar Allah kuma haqqin Allah na cewa shine ubangiji to shine ma'anan la khaliqa illallah wala razika wala mudabbira wala munfika wala kaza wa kaza duk waɗannan abubuwa da wanda dai min huquqi Allah ta'ala fi rububiyyati sai a kawo su to muje ina ne sai ki cewa fi dalilun ala anna man lam yasil fi ilmi tauhid ila hadhihi alhalati falaysa min ulil ilm wa fi hadhihi alayati aw annan aya har yanzu dalilun akwai dalili ala sharafil ilmi nan ahlil ilmi ne la Allah dan zamu ji abin da ya kawo magana ahlil ilmi ne ba ilmi ya yake a rubuce a nan ruku sharafil ilmi ne ko to haka da yasa amma muka zuyi abin da zai kawo mana bayanin falalar ahlul ilmi ya kawo ba falalar ilmin shi kansa ba yace wannan aya tana nuna mana falalar ilmi shi yasa zaka ga duk wanda aka ce zo yi lecture akan ilmi da falalar ilmi da wahala inda zai kawo aya da Qur'ani bai kawo wannan aya ba saboda me saboda an faɗi ahlul ilmi a ciki in kana zancen falalar ilmi dole wannan aya ta shigo domin kun ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗi kansa shi ya shaida da la ilaha illallah ya faɗi mala'iku to ku duba fa ku ga bai ce annabawa da manzanni ba kun gane ba wai kuma dan ba sa cikin wannan lafazi ba kamar da muka yi magana jiya amma sai ya ce wa ulul ilmi dan ya nuna cewa annabawa da manzannin su kansu a wannan gefen saboda ilimin ne suka cancanci a ambace su kun fahimci wannan abu yaushe sai aka ambaci ahlul ilmi kuma dan a shigar da wasu ba annabawan ba ba manzanni ba cikin falalar ilimin nan wanda dama ilimin ba a samun su sai ta hanyar annabawan nan da manzanni dan haka ba dama a ce annabawan da manzannin ba sa ciki dan an ce ulul ilmi kuma ba dama mutun ya ce malamai sun fi annabawa daraja ba haka ake nufi ba Allah ya sa kun gane mun dai wannan magana jiya wannan ya nuna mana falalar ilimi da darajarsa min wujuhin kathiratin tafuskoki da yawa minha ga sunan ya kawo ce daga ciki annallaha khassahum kun gani ai annallaha khassahum inda maganar ilimi da sai ya ce annallaha khassahu yana zancen ilimi kuna gane ne zancen ku yawa don haka kamar la'alla kalmar ahli din ce ta fadi a cikin rubutun ma'ana wa hadhihi aw fi hadhihi al-ayati dalilun ala sharafi ahli al-ilmi min wujuhin kathira yace annallaha khassahum bish-shahadati Allah madaukaki ya keɓance su da shaida ala a'zami mashhudin alaihi cewa su sun shaida da wani abu wanda shine mafi girman abin da ake shaida a kansa shine me shine tauhidi yayi kafa shaida da su dunan nasi banda sauran mutane a shaida sauran mutane sun san wannan abu da su ma an sa su a cikin wannan shaidar amma dan an nuna falalar masu ilimi sai ba an bace sauran mutane ba umin ha daga cikin falalolin masu ilimi har yanzu annallaha qarana shahadatuhum bi shahadatihi wa shahadati mala'ikatihi zamu ga Allah madauki ya gwama ya hada da shaidar sa da shaidar su da kuma shaidar mala'iku wuri guda akan wannan babban abu din wannan falala ce ko ba falala ba falala ce wa kafa bi dhalika fadlan kuma wannan ya isa falala kwarai da gaskiya isa falala ma'ana ko ba wata falala ga ilimi sai wannan da a ce duk Qur'ani duk hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya nuna falalar ilimi da falalar malamai sai wannan ayar a ce Allah ya hada da ya ce da shi da mala'iku da malamai sun yi shaida akan abu kaza wannan falalar ko ba komai sai ita ta isa falala Allah fa ku duba Allah baya son shariki a komai nasa duk abin da zai hada wani tare da shi a cikin wani abu Allah baya so to amma nan ku duba ku gani ba sharikin bane ta wannan bangaren wai da ma'ana irin yadda shaidar Allah take haka ta mala'iku take haka ta malamai take amma a lafazin Allah ya hada wuri guda yace shahidallahu Allah ya shaida kuma sai wawun atafi ya kawo wawun ta atafi yace wal mala'ikatu bayan yace annahu la ilaha illa huwa sai yace wal mala'ikatu sannan yace wa ulul ilmi wannan hadawar da wawun atafi tare da mala'iku da mutane masu ilimi a hada da Allah subhanahu wa ta'ala in babu wani abu a Qur'ani ko a hadisi da ya nuna falalar malamai da ilimi sai wannan to wannan ya isa su falala dalle malamai manyan mutane ne suka cancanci falala kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya fafita su Allah ya sa kun gani wa minha daga cikin falalolin da Allah maduki ya nuna mana a wannan aya annahu ja'alahum ulul ilmi Allah ya sanya wannan malamai sune ulul ilmi ulu mai ma'anar ulu ulu bi ma'ana ashab mun gane yawa in aka ce sahibul baiti ana nufin mai gida ko to idan aka zo ga mutane da yawa sai aka ce ina sahibul ilmi wai zai magana mai ilmi sauran sun bambanta da shi ko ba su bambanta ba ya bambanta da su ko bai bambanta ba to nan ita ce darajar cewa a raba ilimin zuwa gare shi shi kansa ya isa falala ai kun gane dai wannan kamar yadda malamai sun sha faɗi in ana zancen al-mudafatu ila Allah ko al-idafatu ila Allah aw al-mudafu ila Allah duk abinda za a yi idafarsa zuwa ga Allah a ce abu kaza na Allah ne abu kaza na Allah ne me ka'idar malamai akai mun sha magana ko suna cewa idza kana aynan fal idafatu tashrifi wa idza kana ma'nan min al-ma'ani fa hiya idafatu me idafatu wasfin duk abin da Allah ya raba zuwa gare shi ga kansa ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba masa kun san me ma'anar rabawa ai sai ga wannan abin da ake cewa idafa ta larabci a sa abu me ake cewa ne da Hausa a raba abu zuwa ga abu a ce a jingina yau a jingina abu zuwa ga wani abu a ce littafin wani alƙalamin wani ilimin wani mun gane to duk abin da Allah ya ce nasa ne to yana da ma'ana biyu sai a duba wannan abun a gani idan abun wani aini ne aini ma'ana tangible abu abin da za a iya tabawa a gani shine aini mun gane kamar dakin Ka'aba ai ana cewa baitullahi ko dakin Allah har wani ma ya dauka abin da ake nufi da dakin Allah shine Allah ne a ciki wannan ba haka bane dakin Allah to duk inda aka ce baitullahi kamar da Allah madauki alqur'ani yace naqatullahi ko kun ga naqatullahi wannan shin yana nuna sauran raquma taguwa daban-daban sauran da ba a ce ba ta annabi salihu ba sauran ba na Allah bane dinna Allah ne ko amma me yasa aka raba wannan aka jingina ta zuwa ga Allah saboda darajarta dan a nuna darajarta ne to duk abin da aka ce na Allah ne idan irin wannan abin ne wanda za a iya tabawa a gani to sai a ce wannan abin daraja Allah yake so ya tabbatar masa shi yasa ya raba shi zuwa gare shi kamar da Allah madauki yake dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin nan farkon suratu al-baqara wannan ma nazzalna ala abdina abinda muka saukarwa bawan mu kaga sauran bayi ma bayin Allah ne amma da ya ware manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa bawan mu wannan ya nuna wata daraja ta musamman ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ake nufi to amma idan Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin maganar Allah a Qur'ani ko a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu jingina wani abu zuwa ga Allah sai muka duba muka ga abin nan ba wani abu ne mai rai da zamu taba ba abu ne mara rai da zamu iya taba da ake ganin sa ba ma'ana ce aka ko a ce kamar misali ilmullahi ko ilmullahi menene ilmullahi ana gani an sa a waje ba a gani a waje menene shi ma'ana ce ilimin Allah to wannan sai a ce sifa ce duk abin da aka dangana wa Allah in ba ma'ana ce sai a ce mene sifa ce ga Allah idan kuma ba ma'ana ba ce wani abu ne da za a taba a gani sunansa mene girmama abin Allah yake so yi insha Allah kun gane yanzu to anan wannan wurin da Allah ya ce ulul ilmi ai kun ga an raba ilimi zuwa ga mutane da malamai ko to wannan daraja ce tunda mun san ilimin da ma yana da daraja ko mun san wannan to nan kuma da aka raba ilimin zuwa ga malamai malaman ake so an nuna mana darajar su kun fahimci wannan abu to shine abin da malami ke so ya ce wa annahu ja'alahum ulil ilmi fa adafahum ila al ilmi sai ya raba su zuwa ga ilimi sai aka dauki malaman aka raba zuwa ga ilimi kamar yadda za a raba wani abu zuwa ga Allah ai sai a ce abin ya samu daraja ko to duk abin da aka raba shi aka jingina shi zuwa ga ilimi shi ma ya samu falala kun gane wannan zancen to sai yake cewa iz humul qa'imuna bihi al-muttasifuna bi sifatihi domin kuwa su ne masu tsayuwa da ilimi, su ne masu siffantuwa da ilimi. Yanzu duk inda aka ga wani gari aka ce ina malaman garin, duk wani jahili ba zai fita ba, dama san ba shi ba a kira shi ba, ko ba haka bane? To don haka ashe kenan su suka siffantu da wannan sifa. Wa minha, daga wannan dalilai ko kuma falaloli da aka fahimta daga na falalar ilimi da masu ilimi a wannan aya, annahu ta'ala ja'alahum shuhada'a wa hujjatan 'alan nas, Allah ya zabe su ya sanya su shaidu ne kuma su hujja ne akan mutane. Wa alzaman nasa al'amala bil amri al mashhud bih, kuma Allah ya lazumta wa mutane, ko ya lazumta wa mutane su yi aiki da lamarin nan ko al'amarin nan wanda aka yi shaida da shi, shine lamarin la ilaha illallah, ai wa annahu la ilaha illa huwa, fa yakununa humus sababa fi dhalika. Don haka ashe duk mutumin da ya yadda da la ilaha illallah ya kuma yi aiki da la ilaha illallah, wane ne sababin sa na fahimtar la ilaha illallah, wane ne sababin sa na karbar la ilaha illallah, wane ne sababin sa na aiki da la ilaha illallah? Malamai. To wannan malaman da suka zama sababi na ka karbi la ilaha illallah kai aiki da ita, suna da daraja ko ba su da daraja? Suna da daraja. To ta wannan bangaren ke fa yakunu kullu man amila bidhalika, duk mutumin da ya aiki da wannan la ilaha illallah nalahum min ajrihi, to duk ladan da ya samu su ma za su same shi. Mun sha wannan zancen ka'ida ce sananne ai abun ku, ko duk wanda ya koyar da wani abu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, banda sannan sunnatan din akwai man da'a ila hudan, da wannan lafazin yafi munasaba da wannan man da'a ila hudan, wancan din ma zai shigo saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi, kuma akwai abin da yake nufi da shi. Duk mutumin da ya kira zuwa ga wata shiriya, to yana da ladan sa shi kansa, Allah zai bashi, sannan kuma zai samu ladan duk wanda ya bi wannan shiriya din, duk wanda ya bi shiriyar da kai da'awa zuwa gare shi, har ko ba dade ko ba jima har ya mutu, amfanin da wannan shiriya ta yi masa kana da ladan akansa. Dan Allah, malamai akwai wanda yafi su samu ladan in kun dubi wannan abun. Yanzu ka dauka na guda sha ba mu wannan misali, shi ma duk mutumin da ya koya ma alwala, alwala da kake sallah da ita kullun, da duk wanda ya koya maka sallah ka tuno shi farkon wanda ya fara koya maka, to duk ran da kai alwala daya yana da ladan, kuma ladan alwalar da kai bayan an baka naka, to irin za dauka ka ciyo kan, in an baka lada goma shi ma goma naka za dauka ba shi, ba wai commission ba kamar sho bane, kamar da ake cewa za a bashi wani commission wani percentage, ba haka bane, irin abin da aka baka shi za a bashi. Dan Allah, yanzu malamai sun san wannan ladan, za a tsaya ba a da'awa, duk wanda kai masa da'awa fa ya shiryu, ga wancan kuma magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk mutumin da ya shiryu ta hanyar ka, kana da kamar jajaye raƙuma za a baka, ko duk mutumin da ya shiryu a sababinka, dan me za mu zauna ashe ga mutane suna hankoran suna son shiriya ba a zuwa a kai musu, ƙauyuka suna nan da jahilci, ba iya alwala ba, ba iya sallah ba, komai na addini za ka ga a ƙauyuka ba a sani, Fulani masu kiwo muna nan a idan mu an bar su, ku ga irin kayan da suke sawa yanzu, ko ku ba ku gani da irin kitsan da suke, irin kitsan da ake gani na arna da sauransu din nan, irin sa zaka gani yanzu Fulani a ƙauye suna yi, saboda an janye su an kai musu wayoyi, suna kallon duk abin da kuke kallo din nan, kuma su dauka suke, tunda su ba su da wani wanda dama ba a cikin gari suke ba, za su ji kunyar a gansu da wani yanayi, ba ruwansu, a jeji suke zaman su a hankali, bal ba wai zancen ma wannan harkar aski da sauransu ba, da yawa an janye su zuwa ga addinin Kirista. Kun san haka ko ba ku sani ba? Yanzu adadin Fulani da suke Kiristanci Allah ne kawai ya san su, da sai kai ta alfahari Hausa Fulani ba Kiristoci, yanzu ga sunan da yawa, saboda kokarin da masu wannan addinin suke yi wajen jan hankalinsu, da kuɗi da sutura da magani da sauransu, ana yawo zuwa gunsu, mun kuma mun zauna mun kyale su, suna shigowa kawai muna ce musu ƙauyawa, ana musu dariya, ba su da wayo, ba su da basira, kuma suna jin zafin wannan abun, in suka koma kuma sun ce kado ya tsane su, ko ba haka suke cewa ba? Don haka in wani ya zo musu da wani abu daban, me yasa ba za su dauka ba, tunda akan jahilci suke. Haka wajibi dan Allah jama'a, a tashi a yi da wannan, a tashi duk abin da ka sani fa gurgurdan abin da ka sani na ilmantarwa, ka ilmantar da mutum, ko tafiya mutum yake bai iya ba, ka nuna masa ga irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za ka samu lada fa. To ballantana wanda yake bautar wani abu wanda ba Allah ba, da haka akwai aiki dai a tashi a yi shi. وأنه جعلهم شهداء وهجة على الناس وألزم الناس العمل بالأمر المشهود به فيكونون هم السبب في ذلك فيكون كل من عمل بذلك ناله من أجره وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وأنه فلل ألا سيديك باوان ديسو دم وأزي دم إلمن تروى والله كو كلمة ديك فإدنت دقاء بن دي فدا كيكما أيكي ديتا توينا للادا كيني أبن أكي فدا وانك وانن كو فلل ألا سينا بيوان ديكيسو sai mu godewa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kara tabbatar da mu a hanyar da za a amfana da abin da za mu faɗi. Allah kuma ya sa kowa ya tashi ya yi ƙoƙarin sa gwargwadon abin da zai yi. Wai har lokacin ne? La ilaha illallah. To, waminha, mu ƙarasa waɗannan waminha waminha ɗin, daidai na ga da yawa. Daga cikinsu har yanzu, wannan yana daga cikin fa'idar karanta irin waɗannan littafan. Kaga ba iya maganar ayoyin kawai muka ji ma'anarsu ba ko fa'idoji din nan duk darasin da zai nuna maka ga fa'ida da muka fahimta daga aya wannan darasi ne ba karimi ba kuma shine babban abin da ka karbi yanzu in aka barka da shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist abinda zaka rike shine Allah ya shaida da la ilaha illallahu malam malaiku da malamai ma sun shaida shikenan amma zantan falalaka hango falalar malamai falalar ilimi falalar cewa kai ma ba dan malamai ba da baka san la ilaha illallah ba kuma suna da lada akan ka da duk wannan da ba za a san shi ba haka mu karasa wannan sai ce wa minha ina ne anna ishhadahu ta'ala shaidarwar da Allah yayi da ahlal ilmi haka larabcin yake anna ishhadahu ta'ala ahlal ilmi يتضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهم وأنهم أمناء على ما استرعاهم عليه ده الله يسن ياسوني شهيدا يكفى شهيدا ده سو يكفى هجا ده سو سو ما سن شهيدا ده لا إله إلا الله تو ونن ياقن شي تزكيتهم سألك كيسو كو دوان ده أكتشي كاي وانا عيبا ما سيانانا تاموكما الله نفسي يا شهيدا أبو yace mala'iku ma sun shaida kuma aka dauko malamai su malamai ma sun shaida ai wannan ya isa kawai tsarkakewa ga malamai din ai shiru kawai ka fahimci malamai Allah madauki ya tsarkake su wa ta'dilahum duk inda kake neman jarhu da ta'dil da za a yi to gashi a cikin wannan aya Allah yayi wa malamai ko ya tsarkake su ya ba su tazkiya kamar an ba su permission ne a rubuce cewa waɗannan mutanen kirki ne ku zo ku fa'idanta da su kuma daga wa daga Allah wannan shaida take shine ma'anar wannan tazkiyatuhum wa ta'dilahum wa annahum umana kuma cewa su amintattu ne ala mastar'ahum alayhi an amince da su akan abin da aka ba su kiwon sa an ba su kiwon ilimi domin dama fa su ma da tasu da warning din da Allah ya musu su ji tsoron Allah kar ai wa Allah ƙarya abin da Allah bai faɗa ba kar a ce ya faɗa wa man a'zamu ko ومن أعظم مني ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله باب وندا يكي ونم بتنا دمت ألا دسام بلائي متمن دذي وألا كريا يتي ألا ياتي كذا الهالي ألا بفدابا كو يتي نيما ذن سوكد إلن أبن ألا سوكد ونم توبا وندي كيشي تاشن حنك لدى بلائي دكابر سيما kun fahimci wannan to wannan dokokin in dai malamai sun tsare su ba sai wa Allah ƙarya to wannan tazkiyar ta ishe su an ba su aminci an ba su amana an ba su kiwon ilimi in sun tsaya da wannan kiwo din to Allah ya ba su tazkiya ya ce waɗannan ya ku jama'a wannan mutanen su ne mutanen kirki su ne na yadda da su ku zo wurin su karɓi abin da ake so a fahimce shi wannan kuma ya ƙara nuna wani abu har yanzu ashe ilimin Allah subhanahu wa ta'ala dole ne sai an yi karatu domin sai an je inda yake sai ka je gun malamai kada wani ya zo ya ce shi haddathahu qalbuhu an rabbih yace shi daga Allah ya samu labari amma zuciyarsa ita ce ta bashi labari haka kawai kai tunani ka ce Allah ya ce to ka faɗa cikin wancan aya din Allah tsare mu haka lalle ne zama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal ilmu bitta'allumi yawa ilimi ana samun sa ne da neman ilimi ka je gun malamai kai karatu shi yasa kullum mutumin da ya karatu a hannun malamai ya fi faɗar kalmar da take daidai fiye da wanda shi ya koya wa kansa ta hanyar sayar littafai yana karatu mun sha magana dai akan wannan da faɗakarwa to sai ki cewa har yanzu wa zalika fa mun tsallake ne yawa mun so nake mun tashi wa qa'iman bil qisti wa annahum umanau ala mastara'ahum alayhi sai ce wallan ma qarrara tauhidahu qarrara adlahu to sai mu tsaya bayan Allah madauki ya gama tabbatar da kuma bayyana tauhidin sa to abinda zai zo nan gaba kuma shine bayani akan adalcin Allah yanzu mun gama da shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi an gama da wannan yanzu abinda zamu je gaba shine qa'iman bil qisti shine idan mu tashi gaba insha Allah darasin mu na gobe Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan hanyar ilimi Allah ya bamu ilimi mai amfani Allah ya sa kuma mu ne a sahun gaba wajen aiki da shi Allah ya taimake mu akan dukkan niyyar mu ta alheri Allah ya biya mana bukatun mu na alheri Allah ya karbi ibadar mu Allah subhanahu wataala ya bamu hadin kai da nutsuwa da san juna Allah ya bamu zaman lafiya a wannan kasa ta mu Allah ya taimake addinin musulunci a ko ina Allah ya taimake sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai duk wanda ke kanta Allah ya taimake shi Allah kuma ya kara tabbatar da shi akan wannan hanya har zuwa ƙarshen rayuwa wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika